الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبود قد يحق الله سبحانه وتعالى لهدم أن سافيا تلا هدي أكو قوة جمادة الأولى a shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 22 ga watan 2 a shekara ta 2015 a lissafin miladiya a ci gaba da darussan mu nasirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Rahiq Al-Maktub makon da ya gabata mun tsaya inda malamin ya rubuta mana abin da ya rubuta dangane da rabon ganima na yakin Hunain a Al-Ji'rana da kuma abin da ya faru na korafi da al-ansar suka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su amsarsa na ambata mai insha Allah kafin mu je abu na gaba zamu magana akan wasu daga cikin fa'idoji da zamu fa'idanta daga wannan abin da ya gudana tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al-ansar wadan kuma bidan ya nuna mana dama asalin dai abin da ya samu ki karatun domin sa kenan samun waɗannan darussa mu fito da wasu abubuwa da zamu fa'idanta da su a rayuwar mu ta addini wajen mu'amalar mu da juna wajen mu'amalar shugaba da na ƙasa wajen kyautata zato wajen dai abin da ya kamata mutum ya dauka na darasi wajen yadda zai yi wato al'amuransa da sai abubuwan da na ga malam Ibn Hajar al-Asqalani ya ambata a cikin Fathul Bari dangane da wannan kissa gurgudan kuma lafazin riwayar da shi ya kawo wasu suna daidai da yadda yake wurin wasu kuma sun dan saba amma dai darussan duka muna bukatar su daga cikin abin da ya kawo in ai ba kuma ta dai me ya gudana ba tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su al-ansar sun yi korafi suna ga ya dauki dukiya mai yawa ya baiwa mutanen Makka sai wani abu ya shiga zuciyarsu na tunanin to ko ɗan uwansa na Makka yake so ya karkata zuwa gare su shine ya rika ba su dukiya da yawa musamman kuma waɗanda yafi baiwa dukiyar da yawa sune wato Banu Umayya musamman Abu Sufyan da ɗansa Yazid da kuma ɗansa Muawiya da kuma Safwan ibn Umayya ibn Khalaf yadda ya ba su dukiya ya ta ba su su nema a ƙara su nema a ƙara wanda asali shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ne domin jan hankalin su musuluncin su ya tsaya tabbata su kuma al-ansar ganin cewa musuluncin su tabbatacce ne ya riga ya tsaya sai ya kyale su da iya rabar su na yaki to wannan abun sai dan shigar da wani abu na tunani a zuciyar su a matsayin su na dan adam na yan adam kuma su ma irin tunanin da suka sani dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da sun san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya zalunci ba zai yi abin da ba daidai ba to amma domin karantar da mu sai suka dan kawo wannan korafi kuma domin su ba su san munafinci ba sai ba su boye abin da ke zuciyarsu ba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba su amsa da wancan abu cewa ku ba ku ga ku na lura da musuluncin ku na wakkala ku zuwa ga wannan musuluncin ba da yaddar da kuke da shi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ko dancin suna buƙatar a ba su dukiyar domin zuciyarsu ta natsu kuma sannan addinin ya tsaya a wato zuciyarsu wannan dai shine a dukule to daga cikin abun da malam Ibn Hajar ya kawo na farko yana cewa iqamatul hujja ala al-khasm sai da hujja akan abokin husuma in kana husuma da wani kai kokari ka kawo dalilan da zaka tabbatar da hujja a kansa wa ifhamuhu bil haqqi inda al-hajati ilayhi da kuma rufe masa baki da gaskiya ma'ana ka kawo gaskiya ka gaya masa da hujja da dalili har sai ka sa yayi shiru kunga haka ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasu al-ansar da yaji wannan labari sai bai dauki jita ba da yaji labari me yayi sai aika a kira Sa'ad ibn Abi Waqqas Sa'ad ibn Ubada Sa'ad ibn Ubada shine shugaban al-ansar menene abin da nake ji an ce al-ansar suna faɗi da ya faɗa masa shi eh kaza ne wajadu alaika sun samu wani abu a zuciyarsu dangane da kai ya rasulullah gashi gashi an yi kaza an yi kaza yace kai kuma to meye mawkifinka kun ga wannan ai duk kokarin ya tabbatar masa abu ne akan sa yau tare da kuma su ansar duk da na kawo mana maganar riwayar da suka ambaci cewa samarin cikin su ne suka faɗa ba manya ba kuma hatta amsar da shi Sa'd ibn Ubada ya bashi cewa ni ma ɗaya ne daga cikin mutane na ba ta nufin cewa shi ma ya faɗi wannan magana amma dai an faɗi maganar kuma kalmar su ɗaya ce alama ce ta hakkan su a haɗe yake yau to na farko dai akwai iqamatul hujja ala al-khasm wa ifhamuhu mun san ifham yawa da ha'u ba ha babba ba fahimtarwa bane ifham da ha da hamza mai kasra fa'u sai ha karami da alifu sai kuma mimu ifham ana cewa afhamahu yufhimuhu ifhaman shine kuna magana da abokin husuma ka kawo masa hujjojin da zai rasa yadda zai har ka rufe masa baki ka kada dai mutum a tattaunawa shi ake nufi da ifham abu na biyu husnu adabil ansar kyakkyawan ladabin su al ansar fi tarkihim al mumara wal mubalagha fi al haya suna da kyakkyawan ladabi da muka gani wajen barin musu ba su yi jayayya ba kalma ɗaya ce aka tambaye su suka faɗa aka gaya musu wannan hujjar suka ga musu ba su yi jayayya ba ai kun ga a ƙarshen abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ba su ce to amma duk da haka ya rasulullahi dai ya za a yi mu kuma ga mudai tunda mu ma mun yaƙi nan kuma buƙata dai ta talaucin nan mu ma muna da talaucin nan a taimaka a bamu ba su yi wannan ba yana gaya musu wacce magana sai suka sallama suka ce sun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa wannan abin yabo ne dangane da al-ansar idan da mutanen banza ne kuma suna da wata wani mummunan nufi a zuciyarsu to ba za su tsaya iya nan ba za su ci gaba su ma su kawo wani abin na hujjarsu da kuma mubalaga su wajen al-haya shine wal mubalagatu fil haya'i suna da kunya mutane ne masu kunya wa bayan anna alladhi nuqila ankum innama kana an shababihim la an shuyukhihim da bayanin cewa abinda aka nakalto daga gare su cewa al-ansar sun ce kaza sun ce kaza to abinda yafi shine samarin su ne suka faɗa ba su manyan su ba samari ko mun san yadda da'iman bakin saurayi yake wajen faɗin abinda ya fahimta a ganin sa shine ba daidai ba ba ruwansa da me zai je ya dawo zai kwamɓala magana yadda ya fahimce ta ko da ya fahimci kuskure wannan kuma dama haka ɗabi'ar saurayi take domin dama ai kamalar hankalin ne yake sa mutum ba zai saurin zargin mutane ba ko amma shi saurayi kawai so yake an ya fahimci abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba ne to abubuwa na nesa nesa na uzuri a ba wani uzuri ko ya ji wata kalma ya bincika kafin ya tabbatar da ita shi ba ruwansa kawai zai faɗansa yadda ya ga dama ko mai faɗi abin da yake so na uku manaqibu azima lil ansar wannan hadisin akwai daraja babba ga su al ansar li sana'ir rasuli al baligi alaihim saboda wannan yabo mai kaiwa matuƙa da suka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu tuna me yace musu ne mun koma cikin littafin zamu gani ƙarshen maganar nan yana cewa awajadtum ya ma'shar al-ansar fi anfusikum fi lu'a'atin min ad-dunya ta'allaftu biha qauman li yuslimu wa wakkantukum ila islamikum to aga inda magana yake ce ala tardawna ya ma'shar al-ansar an yadhhaba an-nasu bish-shati wal-ba'iri wa tarji'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi laula al-hijra لكنت امرأ من الانصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا هو لسلكت شعب الانصار wannan ba babban yabo bane da mutane gaba ɗaya kunga mutane fa yace mutane kuma sun haɗu gaba ɗaya duka har da su ƙabilarsa Quraishawa ina mai kyamar lafazin Quraishawa duk inda aka faɗi lafazin Quraishawa za a ga shi a suna suka har bayan musulunci Quraishawa fa su ne dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne khairun nasi in ana zancen nasaba yau in ana zancen nasaba ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba mu labari Allah ya kalli mutane ya zabi Quraishawa a cikin su a cikin Quraishawa ya zabi Banu Kinana a Banu Kinana ya zabi Banu Hashim a cikin Banu Hashim din ya zabe shi shi to inda duk wannan silsilar ta su mummuna ce ta bangaren nasaba ai da ba zai abin nan kuma duk waɗannan din su ne dama Banu Kinana sauran waɗanda suka zo daga baya su Banu Umayya su daga ina suke ba daga Banu Kinana suke ba tunda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga Banu Hashim da Banu Abd Manaf ai abin nan Banu Hashim da Banu Umayya duk ƴaƴan Abd Manaf ne daga Abd Manaf kuma zuwa can baya har zuwa Banu Kinana zabubu ne ko ba zabubu ba da lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba daidai bane irin lafazin da zaka ji masu jahilci a cikin Shi'a wanda kida ma duk jahilci ne suna fadin irin waɗannan maganganu ai Quraishawa in mutum yana karanta labarin abin da ya faru na sira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta farkon lamari da kuntatawa da suka yi masa wannan haka ne Quraishawa shi yasa ake so ai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko amma a bayan sa da kuma karshen lamarin nan musamman lokacin bayan fatuhu Makka da suka zo suka musulunta gaba daya me abin zargi kuma a cikin su ai magana ta kare daga mutum ya musulunta li'annal islam yajibu ma qabla Allah ya ba mu fiqihu to wannan kun ga yaban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa su al-ansar abin nake so in ce hatta Quraishawa ya shigar da su a cikin annasun nan inda za su shiga wata hanya al-ansar su shiga wata hanya yace da hanyar al-ansar zai shiga to yanzu ba fifita al-ansar din akan kowa da kowa ba shine abin bayani abu na hudu annal kabira yunabbihu as-saghira ala ma yaghfulu anhu yana daga cikin darussan da zamu fahimta a wannan kissa babba ya rika fadakar da karami in karamin ya manta wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine babba sai tunawa al-ansar wani abu da suka manta suna tunawa ko suka yadda da maganar sa to haka babba yake ka tunawa wani karami ko da wai karami ba na shekaru ba duk da nan da shekarun da ilimin da komai da falala da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ne a saman su don haka tunda suka auka wannan tunanin sai nuna musu fi a'i wannan fa ba haka bane kun ga ga yadda lamari yake ga yadda lamari yake ga yadda yake kuma wannan yana nuna mana babban ba fushi yake a karan farko ba in aka zo aka ce maka an jijita jita an ce kai laifi kaza to ba bata rai zaka yi ba ka natsu ka kwantar da hankalinka sai ka kira idan akwai maslahar kira an yi kaza an yi kaza an yi kaza to fa ga yadda abu yake wanda zai gamsu ai zai gamsu saboda me ka dai tsayar masa hujja alal akal mun fahimta na don haka yana cikin abin da dai zamu dauka na darasi babba ya rika fadakar da karimi alama yaghfulu anhu wa yuwaddiqu lahu wajha ash-shubhati kuma ya bayyana masa fuskar shubhar inda abu ya rikice kun ga waɗannan mutanen da kuke gani dukiya ce a zuciyarsu duk da sun musulunta to ba su da inda musulunta ba in aka ba su dukiya za su ji dadi aka ba su matsayi na duniya za su ji dadi za su sake zama a musulunci kuma mu babban abin da ya dame mu shine su zauna a musulunci ko ba ko ba ku yadda haka ba za su ce eh wannan dai kamar yadda lisanin manzon Allah ko abin nan lisanu hali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace li yarji ila al-haq domin shi saurayi ya komo ko karamin ya dawo zuwa gaskiya abu na shida alamun min alamin nubuwa ina abu na biyar ko alamun min alamin nubuwa ko kuma ana tsallake daya na biyar al-mu'ataba zargin mutum ma'ana fadin laifin mutum shi ne ake nufi da mu'ataba atab wasti'tafu al-mu'atibi wa itabuhu an atabihi wa iqamatu hujjati man ataba alayhi wal-i'tizab idan mutum ya zargi wani to ba kawai da zafin zuciya za a yi abin ba ko da an samu zargi to ayi kokari ayi istiqafi ayi kokarin neman tausayin shi wanda yake atab din mana misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kun ga da yi magana kuma sun nemi su bashi hakuri bayan ya zarge su da abu su suka fara zargin kuma ya faɗa musu laifin su dan me za ku yi kaza ni yanzu za ku zo ku yi min kaza ku yi min tunani kaza ku yi min tunani kaza kuma sai suka dawo suka nemi istiqafin sa aka nemi yi hakuri wannan shi ma yana cikin abin da ya kamata a lura da shi abu na shida alamun min a'lamin nubuwa alamar annabi mu'jiza daga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li qawlihi a ƙarshen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi nan malamin ya sunan shi al-mubarak furi bai kawo mana wannan gefen ba amma a lafazin bukhari wanda shi ibnu hajar ya sharhi akai anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin nan da yake cewa satalqauna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha yace bayana za ku ga fifitawa ma'ana za ku ga yadda shugabanni za su zo suna irin wannan fifitawa wajen bada dukiya da wajen bada matsayi fiye da yadda wannan abin da kuka gani a guri na har kuke so ku faɗi magana akai kun gane wannan nata wannan kuma menene alamun ne min alamin nubuwa alama ce ta annabci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan abu tun bai faru ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi abubuwa tun ba su faru ba saboda me saboda Allah madaukaki ya riga ya gaya masa cewa za a yi kaza cewa a ƙarshen zamani za a samu shugabanni za su rika fifita wasu akan wasu ba za su rika yin adalci ba to shine ai a lokacin har a wata riwaya aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sahabbai suka ce to yanzu masu shugabannin da za su zo suna mana wannan rashin adalci suna fifita wani akan wani afala nunabidhuhum bisayf bama yaqe su mutun kude su ba da takobi ma'ana mai amfani da karfi mu kauda su daga mulki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ma aqamu ssalata fikum muddin ne suna sallah tare da ku to ba ku ba yaqin su ba magana ku rika wato yaqar su da makami dan a ture su daga matsayin da suke fi ku yi hakuri shi yasa ce ku yi hakuri hatta talqauni alal hawd ku yi hakuri har sai kun haɗi da ni akan tafki tafkin nan da za a sha dan tashin alkiyama in an koma lahira gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu cikin masu shan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana tarbiyyantar da mutane akan hakuri akan halin duniya wajen mu'amala da shugabanni idan mutum bai dauki hakuri ba to a kullum ba zai zauna lafiya da zuciyarsa ba a kullum ba zai zauna lafiya da kowa ba tunda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana halin da zamu zo mu gani suna yi hatta fa wannan yana zancen hatta ma waɗanda suka tafi akan hanya waɗanda suke akan tsari kuma mai kyau suke za ku samu wannan abun a gunsu tabi'ai sun ga wannan a wurin shugabannin zamanin su tabi'ai sun ga wannan a wurin wasu shugabannin zamanin su wannan shugaba ya fifita ƴaƴansa akan sauran jama'a wannan fifita kabilarsa akan sauran jama'a duk an saba waɗannan abubuwa amma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan abun shine kai hakuri kai ka nemi haƙƙinka abun Allah shi kuma ka bashi da Allah yanzu ko abun mutumin da yake ba kowa ba dama akwai abin da fi ƙarfi a gurin sa irin Allah ya isa ba wai tsoro bane da ake tarbiyyantar da mutane wasu masu irin haƙƙi magana da koyar da mutane haƙƙin dan adam da neman haƙƙi din ba a hana mutum ya nemi haƙƙinsa ba amma ka nema ta hanyar da ake bi a nema ba ta hayaniya ba ba ta zage-zage ba ba ta cin mutunci ba ba ta kuma zanga-zanga ba ta ɗaukar makami ba wannan ba cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa koyawa kowa a cikin wato al'ummarsa saboda me kamar da nace ba dan tsoro ba dan me saboda sakamakon da irin waɗannan abubuwan sukan kai gare shi in an tada irin wannan balli din galibi za ka ga cewa fitina ce kuma take aukuwa wanda ba a san da za ta tsaya ba haka ne ko ba haka ba daga wani ya ballo ta yanzu zamanin sayyidina Uthman me ya faru cinena cine da cece kuce da gudidi shi aka fara yi me yasa ake kaza me yasa ake kaza sai abu ya fita daga cikin garin Madina sai ta fi Kufa sai ta fi Misra sai ta fi wani gari ta hanyar su Abdullahi ibn Saba shikenan sai ga mutane sun zo za su kashe Uthman a gidansa kuma suka kashe shi ba dan komai ba akan wani abu saboda me wannan matsayin na duniya wannan ba a bashi position kaza wannan ba a bashi kudi ba wannan ba a bashi kaza ba kuma sayyidina Uthman yayi hakuri har wannan abun ya faru dan me dan gudun fitina kar ta yadu gaba daya a cikin al'umma to wannan irin abun tunda ya faru kuma kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗi wannan sayyidina Umar ma sai da ya faɗi wannan mun san hadisin mun taɓa magana akan sa da wata rin yake tambaya wane ne a cikin ku ya haddace wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fitina. Mutane suke cewa fitinar mutum dangane da iyalinsa, dangane da dukiyarsa, dangane da makoci, yace a ba wannan nake nufi ba, ai irin waɗannan fitinun da sallah da azumi da sadaka suna kankare su. Amma wanda nake nufi fitinar da tsoho zai ƙara tsufa tukuf, yaro saurayi zai koma da furfura saboda yawan fitintinin rayuwa, ita nake nufi. Hudzaifah ibn al-Yaman yace ni na sani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu, yace amma kafin wannan fitinar akwai wata kofa. Yace masa wannan kofar me za a bude ta, za a yi a hankali ko ka karya ta? Za a yace karya ta za a yi. Kuma sayyidina Umar ya fahimci shine wannan kofar, ma'ana dan ya gaya masa yace kai baka cikin wannan fitina din, ba za ta same ka ba, amma akwai kofa kafin ta. Kofar ko ita ce shi sayyidina Umar shi kansa, za a zo masallaci a kashe shi. Kuma haka akai, tunda aka kashe shi shine aka fara kashe shugabanni a cikin tarihin musulunci. Wani mutum yazo duk da cewa shi baya cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi wannan kafiri ne ba majusi, amma daga baya fitinar sayyidina Uthman fa daga ina ta taso tsakanin musulmi. To tun daga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga wannan abin da zai faru ga Uthman in aka fara wannan fitina ta khuruji alal a'imma, to za a saukar da saifu makami da takobi akan al'umma, kuma Allah ba zai dauke shi ba har tashin alkiyama. Saboda me? Saboda an faro shi ta. To shi yasa kullum da ake cewa ai hakuri din, saboda kar a zubda jinin mutane ne a kakkashe wasu waɗanda ba su ji ba su gani ba, kamar irin halin da muke ciki yanzu, irin fitintunu da suke aukuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu. Don haka kullum mutum ya karanci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa, babu mafi alherin manhaji da mutum zai bi ya kuma zauna lafiya shi da kansa shi da al'umma irin wannan. A takaice dai wannan labari ne na abin da zai faru, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari. Abu na bakwai, anna lil imami tafdila ba'dhi an-nasi ala ba'dhin fi masarif al-fai'i, cewa shi fai'i dukiyar kafirai idan aka tara ta ba tare da yaki ba shine ake cewa fai'i ko? To wani da kuma ganima in aka tashi rago, shugaba yana da damar ya fifita wasu akan wasu, ya halatta gare shi tun daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Mun fahimci wannan? Shugaba yana da dama ya fifita wasu akan wasu, in ji Malam Ibn Hajar. Abu na takwas, wannan amma kuma zai wannan don me? Don maslaha. A duba asalin shi ne a yi adalci. To idan akwai wasu sabubban da za su yi iktida'in a fifita wasu akan wasu saboda wata maslaha, to an halatta masa. Abu na takwas kenan, wa anna lil imami an yu'tiya al ghaniya minhu ay min al fai'i shima lil maslahati, shugaba yana da damar da zai ba wanda yana da kudi ma a bashi saboda maslaha. Ko kamar waɗannan ai manyan maka ne suna da kudi, ko ba talakawa ne sosai ma kamar al ansar ba, amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su, suna da nasu kudin, suna da matsayin su, dan me ya ba su? Saboda maslahar addinin musulunci ya tabbata a zuciyarsu. Wannan maslaha ce ko ba maslaha ba? Abu na tara, man talaba haqqahu min ad-dunya la atama alayhi, wanda ya nemi haƙƙinsa na duniya to ba zargi a kansa. Musulunci bai hana mutum ya nemi haƙƙinsa ba na duniya. Haƙƙi ne, rabo ake. Kaga an fifita, zaka iya tambaya, zaka iya cewa wane an bashi fiye da nawa, me dalili? To amma aka gaya maka dalilin, kuma dalili ne na shari'a, sai ka gamsu. Amma shi asalin neman da haramun ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su. Kun gane wannan zancen? Ai ba hana su neman ya yi ba, amma ya bayyana musu dalilin da ya sa ya yi wannan aiki. Ai kun gane? Ashe kenan asalin ka nemi haƙƙin naka ya halatta. Kada wani ya ce an hana mutum a musulunci ya nemi haƙƙinsa, dan an ce an faɗi wancan haƙuri ɗin, to ba a nufin an hana ka haƙƙi. Mu a al'adarmu mata Bahaushe, inda ya kamata mu nemi haƙƙin ma ba ma nema. Ko? Amma na zancen shugabanci ne yanzu an fi hankoro a kansa, an fi zagi da cin mutunci. Abin da yake haƙƙin naka ne, amma sai a ce a to ai ba komai sai a yafe. Ga shi ko a zuciyarsa ma baya son yafewa. Amma zai ce dai a yi shi kenan dai a yi shiru. Kuma a zuciyarsa tana ta farfasa ya ji zafi, don me aka yi masa kaza? Wani ya mata aji, a ce to je kashi kenan. kana da damar ka je ka nemi haƙinka tare da cewa in ka yafe din wannan kuma hali ne na manyan mutane. Abu na goma mashru'iyyatul khutbati 'inda al-amri alladhi yahdathu, halaccin huduba in wani abu ya faru, in ka ji wani abu ya faru a tare mutane ayi huduba, inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sai ayi bayani. Da kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi, wannan ya halatta in wani abu ya faru. Abu na 11 jawazu takhsisi ba'd al-mukhatabin fi al-khutbati, halaccin kebe wasu wadanda ake wa magana a ware su da wata magana ta musamman. Kun ga nan ai al-ansar cewa a tara musu shi wuri guda, a tara masa su ko wuri guda kuma aka tara su yayi musu jawabi, tare da cewa akwai wasu daga cikin muhajirun bai hana su ba, amma magana sa da waye? Al-ansar yayi. Ashe kenan ya halatta ko ka tara mutane da yawa a gabanka, in kana son kai addressing wata matsala to kai magana da waɗanda wannan abun ya shafa, ko da a cikin jama'a babba ne, yace ina ƴan unguwa kaza muna ganin kaza muna ganin kaza, ya kamata mu taimaka mu haɗa hannu mu gyara. Misali abun sabi tasliyatu man fatahu shay'un min ad-dunya mimma hasala lahu min thawab al-akhirah, rarrashin tasliyatu man fatahu shay'un min ad-dunya, rarrashin wanda wani abu na duniya ya kufce masa, mimma hasala lahu min thawab al-akhirah, a rarrashe shi da abinda zai samu na ladan lahira. Wannan mun gashi guruguru ko ba matsala, kuna ganewa? Ma'ana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rarrashi al-ansar, ya tuna musu abinda za su samu na raban su na duniya wanda kuma shine mafifici. Abu na 13 na inanshi na lahira, ya tuna musu ladan su na lahira yafi na duniya, yafi wannan abin duniya da za su samu. Tunda gashi akan abin duniya ne aka yi magana, sai nuna musu cewa ku kyale wannan lancen duniya, ai ga abin da za ku samu a lahira, gashi kuma kuna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka lamarin lahira ya fi musu. Abu na 13 al-habbu, kwadaitarwa ala talabil hidayati, akan neman shiriya, wal ulfati, da haɗin kai, ayi addu'a Allah ya shiryar da al'umma, ayi addu'a Allah ya baiwa al'umma haɗin kai, wannan abu ne da ya kamata ayi kwadayi a kansa, kuma a kwadaitar da mutane. Wal gina, haka nan da wadata, mutum ya roƙi Allah, ya Allah ka bani shiriya, ya Allah ka bamu haɗin kai, ya Allah ka bamu wadata, ka fidda mu daga damuwa da talauci, wannan ya halatta. Dan kai addu'a Allah ya raba ka da talauci ba laifi kai ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'ar Allah ya raba shi da talauci, saboda talauci mummunan abu ne, talauci na hana tunani, talauci na sa hasada, talauci na sa ninkufurci, talauci na hana zaman lafiya, talauci na sa abubuwa da yawa. Don haka idan aka roki Allah subhanahu wataala, ba dan kwadayin duniya bane, amma dai wani abu ne da zai taimaka maka ka samu sauki in aka Allah ya maka maganin sa, za ka samu saukin abubuwa na rayuwa, ba dan wai ka shantake a duniya ba. Abu na 14 anna al-minnata lillahi wa rasulihi ala al-itlaqi, cewa minna, baiwa, da har ta kai matsayin wani ya gori, to ta Allah ce kawai, ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wanda yake da haƙƙin yi ma gori akan wani abu duniya dan ya tabe maka wani abu. Falala ta'allasi, kun ga nan ayan Annabi sallallahu alaihi wasallam me yace musu? Ya musu ba za a ce ya goranta musu ba, koda ka kira shi gorantawar, shi da Allah yayi daidai shi maka, domin falala da minna, dama in an ce minna shine baiwar da zaka yi wa wani, to wadda take tana da girman da har zaka iya masa gori akai. Dan adam bai halatta ya wani dan adam gori ba, amma kun ga wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa al-ansar, ta waye? Duka ta'allasi. Shi yasa kun ga ai maganar aikin Allah ya kawo, ban same ku cikin bata ba, Allah ya shirye da ku, kun ga bai ce sai na shirye da ku ba, amma tunda shine ke fadi a madadin Ubangiji, to shi yasa nan malami suka fahimci falala da baiwa ta Allah ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alal itlaq. Abu na 15 taqdimu janibil akhirati ala dunya, gabatar da lamarin lahira akan lamarin duniya. Wannan darasi muna buƙatar mu dauke shi a ƴan uwan mu, don Allah wajen mu'amalar mu mu riƙa yawan tuna lahiran nan. Galibi muna manta abubuwa na me za mu samu na lada tsakaninmu da Ubangiji, ana yi maka dan abu kaɗan ka tashi kai ta yada gari abubuwa fafafafa kai ta surutu ba hakuri mu rika hakuri in kai hakurin nan shi kansa hakurin akwai ladai a ciki in ku manta ba mun tabi karantawa a darasin al-Furqan ne ko muhimmancin hakuri idan musifa ta same ka idan musifa fa ta same ka Allah subhanahu wataala zai kankare ma zunubi amma ba zai baka lada ba sai kai hakuri lada da ake bayarwa akan musifa ana bada shi ne in mutun ya hakuri in mutun ya bai hakuri ba to ya hasarar ladansa amma dai kankare zunubi za a kankare masa abun ko guda biyu ake yi akwai kankare zunubi akwai bada lada to ladan nan ba mai samun sa sai wanda ya hakuri wanda duk baya hakuri akan musiba to ba shi ba samun lada daga Allah subhanahu wataala akan wata musiba to yanzu ga musibar ta yi mana yawa idan ba mai hakuri ba kun ga mun hasarar ladan haka ne Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan mu ya ba mu kuma hakuri din abu na 16 as-sabru amma fata min ad-dunya yin hakuri daga abin da ya kufce wa mutum na duniya li yadkhira zalika li sahibihi fil akhirah don a ajiye ma mutum wannan a masa tattalin sa a lahira mun san kuma wannan maganganu dama a cikin darussa dai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimta in kai hakuri dangane da abin duniya to Allah zai juya maka abin da yake yafi shi wannan muhimmanci a lahira sannan kuma a ƙarshe Malam Ibn Hajar yace wal akhiratu khairun wa abqa lahira tafi alheri kuma tafi wanzuwa wato ita ce mai dadewa in mutum ya yi hakuri kuma Allah subhanahu wataala ya bashi tawfiki ya samu lahira to yafi kowa samun komai duk abin da zaka zo kai ta fada a kansa a matsayin duniya akan dukiyar duniya akan wani position a duniya duk shirme ne idan baka samu lahira ba haka ne ko ba haka ba waye yafi kowa cin nasara shi mutumin da ya samu nasara a lahira amma wannan duniyar ka duba ka ga babban misali a cikin ta shine duk mutum komai girman sa duk darajarsa duk abin da ya samu a duniya wata ran zai zo ya bari haka ne ko ba haka domin dama bai zo wannan duniyar da wannan abun ba dole sai ya bari kwanan muka ga irin wannan misalin nake man ba da labari kuma kun dai ji kowa ya gani irin mai sarauta mai girma da daraja irin misali sarkin Saudi Arabia sarki Abdullah da ya rasu kowa kuna ganin yadda a talabijin aka nuno yadda aka bude kasa turbaya ba cikin akwati irin na Kirista ba aka bude aka sashi a ciki ana cewa wasu mutanen China wajen mutum 400 suka musulunta sakamakon abin da suka gani a nan sai dama wannan sarautar ku haka duniya take a gunku ba ku dauke ta da komai ba ku musulmi sai ai maganar wannan ruhin da aka cire da za a bai wa sakamako a lahira shi fa komai muhimmanci yanzu wannan sarkin da bai taba jin labarin talauci ba tunda aka haife shi sai dai akan wasu ya mallaki abubuwa yau gashi ba shi ba wannan abun daga shi sai likafani an bude kasa an sa shi a ciki kuma an juya baya an tafi an bar shi yan abubuwa aka dan taka masu dan aka dan taka wani abu da zai nuna alama ba ko rubuta suna a ce dai wannan an gane alamar na sarki wani shike dan abin da aka amma zancan irin ku duba ku ga yadda kiristoci suke in wani babba ya mutu wanda ba babba ba ma in ya mutu za a dauka a dauko har da kuɗi a sa kuɗi waya ce in yana da yau sai an sa rana biki ne sosai a gayyato na nesa mafi yawan kuɗin wanda ba musulmi ba ku duba ku aina suke kashe shi babban abu ko bikin aure ko birthday ko mutuwa duk irin abin da zai tara ya sha wahala bai ci ya koshi ba bai gina wani abu mai kyau ba amma zancen aure zancen abin nan kuma galibi nasa ba na wani ba dan abin da zai wani dan kadan ne to sai abu a tara masa da kuɗi wai a sa masa kuɗi a cikin coffin a cikin wannan akwatin na mutuwa da suke samu tai shi yasa ake samun satar makabarta a gunsu a je a balla a sato wani yana nan ya ga abin da aka sa a sa gwalagwalai wai in ya tafi can ya biya ba shi Allah sauki wallahi mutum ya mai da hankalinsa kan lahiran nan ya fi muhimmanci kai tunanin za ka tsira a gun Ubangiji ko ba ka tsira ba babu ko wanda zai zo ya tsira da kai nan tashin alkiyama yau a duniya in ka shiga bala'i wani zai iya zuwa ya bailinka ana yi za a iya zuwa ya bailinka dan uwanka na jini wanda ma ba dan uwanka ba zai iya bailinka amma a lahira gaban Ubangiji wallahi ba mai bailinka in ba aikinka ba da imaninka kai imani ka yadda da Allah ka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai abin da Allah yake so to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka maka shi Allah ne in ya so ya girmama ka ya girmama mai ceto sai ba wani damar ya zo ya cece ka shi insha'in ceto asali daga wa yake daga Allah yake ba kai ne zaka ce zaka zabu wanda zai cece ka ba daka kana zuwa lahira wai kai ka tare zanubi kai kaza har anan duniya kaga mutum wai ya sakankance ya saki jiki wai shi yana da wani wani ne kuma wani agun Allah shi kansa wani ta kansa yake yi dan tashin alkiyama ba wanda zai zo a ce wai ka tare zanubai a ce wai ya dauke maka ko ya gafarta maka ko kuma wani shehu ne shi ya yafe maka laifinka wani ne shi zai yafe abinda haƙin Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah ya ƙara fahimtar da mu tauhidi zaunar da mu lafiya mu je ne wannan darussa sun kare abinda iya abinda malam ibnu hajar kawo mana wasu kuma mun ji a lokacin da muka yi karatun ko to mu karanta abin da ya zo gaba in dai muna da lokaci qudumu wafdi hawazi zuwan tawagar hawazi in ba ku manta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama wancan bayan ya dawo daga Taif kafin ya tafi ma Taif ai ya zauna har kwana 10 nawa ba a zaman maka ba zaman jiran hawazin ko za su zo su tuba ai ya zauna shi ma jiran su yau na kwana 14 wannan zama da yayi ba su zo ba har ya raba ganima to wannan sai ga su yanzu kuma sun zo kuma suka zo sun musulunta su ne waɗannan kabilan hawazin din da ake fadi wa ba'da tawzi'il ghanaimi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ganima أقبل وفد حوازن مسلما سيت وقر سو قبيلة حوازن سكزو أما تين سنا مسلمي مسلما يعمل شي مفردين سبو دا لورادة وفد وفد أي مفرد نيكو delegation أكي نفي سيقا معنا توقع وكيلي نا قبيلة حوازن سكزو مسا أما تين مسلمي وهم 14 رجلا سوبو مشاهدو ورأسهم شو قبانسو شيني زهير بن سرد زهير بن سرد وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أتكلم سأقول أبو برقان أبو برقان بفا من ذلك الله صلى الله عليه وسلم أما تبنغل شاير تبنغل شاير وباتا جينما فأسلموا دكا سوسك مسلمة وبايا أوسك مبايا أغا من ذلك الله صلى الله عليه وسلم ثم قالوا سننسي سكشي دمون كنسا سوء أكفار يكي دسو أهنين أكسا مغنيما سوء دعك دماتا نددوكيا دك ناسوني masu dukiya ne sosai da matan da aka tara da ƴaƴa da waɗanda da mazaje bayi da aka tara sakamakon wannan yaki duk na waɗannan mutanen ne to shine suka zo suka ce ya rasulullah inna fi man asabtum lalle fa cikin waɗanda kuka kama din nan kamammu ribatattun yaki akwai al'ummahati wal akhawati akwai iyaye akwai dan ƴan uwa wal ammati da kuma gwaggwanni wal khalati da innuni wa hunna makhazil aqwam kuma su ne abin da ke sa alqaumu mutane su ji kunya ma'ana sababin samun kunyar mutane shine a ce an kama musu wannan mutane mun gane shine ma'anar makhazil aqwa ma'ana kamar ka ce sirrin al'umma ina gun matansu haka ne ko ba haka bane duk al'umma da za a zo a ci ta da yaki a cikin gida a shiga cikin gida a kama mata ai mus a ci zarafinsu in za irin rayuwar da muke irin yanzu a shiga gidan mutane a kashe mazan matan kuma a yi lalata da su fa ai musu fade a dauki yan mata a tafi da su jeji duk waɗannan irin abubuwan akwai cin zarafi da yake zuciyar dan adam ta tafarfasa irin wannan abu wani a gabansa za a zo a daure shi a yi lalata da matarsa duk wata ma'anawiyya da wani karfin zuciya naka na zaman ka namiji an karya shi to wannan shi da abin da ke da makhazin qaum abinda ta hanyar sa akan ga wato abin nan kaskanci ga mutane to har sai yayi wasu baitoci nan iya guda biyu kawo mana baitocin sun kai 7 shi a yadda yake cikin littafin sira magazin waqidi ya kawo su duka haka nan baihaqi ya kawo su a cikin dalailun nubuwa ya ci dinin nan malam ya zabo guda biyu ne suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana shi Zuhair ibn Surab shine ya faɗi wannan baitocin shinan kaga bai faɗa ba ya ce kai qalu sun ce kamar gaba ɗayan su mutum ɗaya ne ya faɗi wannan baitoci yana cewa فمن علينا رسول الله من كرم فإنك المرء نرجوه وننتظر أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك مملوءة من مهضها الدرر فمن علينا كي بيوا قريم يا رسول الله في كرم أتكين كرمتي كي من بيوا أبن نسكيسو وأنم مات دعاء دعاء كاما دبي أتكي أما غيري بتتنياكي suke roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo musu da su da kuma dukiyoyin su da aka kama to dukiya kuma an riga an raba ta su ma wannan matan da ƴaƴan da bayin da duk an riga an raba an gama rabo sai ga waɗannan kabilu da aka yi yaki aka cinye musu dukiya to sun zo kuma sun musulunta a ka'idar shari'a an riga an cinye tunda lokacin da aka kama suna matsayin me suna matsayin kafirai aka yaki da ka ba zalunta su akai ba amma yanzu sun musulunta tunda sun musulunta kuma sai su hakuri sai a tafi to amma sai suke roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai a taimaka a dawo musu da wani abu na wannan dukiyar tasu da kuma matan su da ƴaƴan su da aka kama Allah fahimta shine famnun alaina kai baiwa gare mu ya rasulullahi wannan rasulullahi ana kaddara ya a wuri mana famnun alaina rasulullahi ba rasulullahi ba saboda akwai ya a tsakani ya kuma tunda shi nida munada din mudaf ne mun san kaida ko idan kana al munada mudafan yakun madha mansuba yawa daka sai ka karanta famnun alaina rasulullahi fi karamin fa innaka al mar'u narjuhu wa nantadhiru a domin ku kai mutun ne wanda muke sa fatan alheri kuma muke jiran zuwanka a wurin waqidi a cikin magazi ba nan tadhiru bane wa nadakhiru ne naddakhiru wanda kuma muke aje shi a matsayin zai mana amfani wata rana mana kai mutum ne da muke fata na alheri a gunka kuma muna sa ran za mu samu amfani ka wata rana shine yasa wannan tadhiru haka yake kuma a wasu riwayoyin kuma la Allah yafi ma'ana umnun ala niswatin kai baiwa mun akan wasu mata qad kunta tarda'uha wadanda wani lokaci can a baya har ka tsotsuno nan su domin wannan hawazin din daga cikin su kabilan banu abinan banu akwai banu sa'ad a cikin su banu sa'ad daga nan halimatu sa'adiyya take mun gane wannan to shine ake tuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa matan da ka kama yanzu mata ne waɗanda da ka taba tsotsan nonon su ai kun ga ana tuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu da zai sa ya tausaya ya bari aka alme da waɗannan mutane id fuka mamlu'atun yayin da bakinka mamlu'a yake cika min mahdiha daga tsantsasu addururu daga nono ke zubowa addurur shine abin da ke zubowa daga dirru ne addirru ba daga durar na kayan karo kayan alatu ba nan yana zancan abin da ke kwararowa lokacin da ake tsotso yana zancan nonon da kake tsotsa daga bakin halimatu sa'adiyya Allah ya samu fahimta shi ake tuna masa wadhalika fi abyatin yace wannan dai a cikin wasu baitoci daban ba iya wannan ba fa qala to a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace inna ma'i man tarawna tare da ni akwai waɗannan mutane da kuke gani ba ni kadai bane ga al'umma nan da yawa wa inna ahabbal hadithi ilayya asdaquhu lalle ni zancan da nafi so shine zancan da yafi kowanne zance gaskiya shine zancan da nafi so fa abna'ukum wa nisa'ukum ahabbu ilaykum am amwalukum ya'anku da matanku kuka fi so ko ku dukiyar kuka fi so ma'ana nan yana so ya ba su zabi ko dai ku zabi ya'an da matan ko kuma ku zabi me dukiya in kudi kuke so a dawo muku da kudi da kuma raƙuman ku in kuma ya'an da mata kuke so to a kyale dukiyar a ba ku ya'an da mata kalu sai suka ce ma kunna na'dilu bil ahsabi shay'an ai in ana zancan abubuwan da mutum zai fifita to ba ma daidaita wani abu da al-ahsab dangantaka ma'ana abin da ya fito daga tsatsan mu daga jikin mu mun fifita shi shine al-ahsab dangantaka asali ma'ana maganar asali ai tafi muhimmanci akan dukiya dukiya za a iya samun wata asalin ka ko baka iya canza shi ma'ana kenan sun fi son wa ƴaƴan da matan fa qala sayyisi idza sallaytu al-ghada in sallati sallaruni ay salat adh-dhuhr man yafassara ma'ana sallar azhar gada mun san gada lokacin abincin rana naka sallar rana ake nufi azhar lokaci ana iqlaqin gada ana nufin sabahi da safe fa qumu inna sallati sallar azhar muka sallar azhar ku saurara fa qumu fa qulu ku tashi ku miƙe tsaye ku yi magana ku ce inna nastashfi'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila almu'minin ku yi magana da mu'minan ku ce muna kamun kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa mu'minai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon mu'minai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku yi mana kaza kun gane wannan shi ne abin da yake nufi kun gane wani darasin ne shi ma a ciki ko akwai abubuwa da yawa cikin nan annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya tara mu'minan shi yi musu magana to amma sai ya hada baki da su ba kuma wani abu ne na makirci ba amma don shi ya fita domin kullum abin da yake ya shafi dukiya to shugaba ya rika kula a hankali kuma yadda zai mu'amala da talakawansa akai kun bai jona abu domin dan abu kadan zai iya kawo zargi kuma gashi ba a dade ba dama da yin wani a baya to ya kamata sai a yi dabarar da za ta fidda zargi ta kauda zargi to sai ya ce musu ku bari in mun sallar azhar ku tashi ku yi bayani ku ce ya jama'a mu dai mu ne suwane 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 kuma kun san mu to dukiyar mu ko ƴaƴan mu da matan mu muke so a damu su kuma muna roƙon ku da falalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi a gaban ku mun gane wannan yawa wa nastashfi'u bil mu'minina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma muna kuma kamun kafa har yanzu da mu'minai zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan shi ma dan a nuna wa mu'minan cewa su ma kuma ana roƙon su su roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda wanda za a duk a gaban jama'a wannan duk ba munafinci bane dabara ce ta a kwantar da hankali yau ma'ana ba zai ce musu domin in yace wannan mutane sun zo sun same ni ni kuma a gani na kaza to kowa zai dauki ra'ayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkata gare shi dole ya hakura da shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya hukunci amma in ya bada dama su tashi su yi magana su ce suna roko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa baki kuma suna roƙon mu'minai su sa baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda an nuna kenan kowanne tsarafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minin ba wani wanda yayi wani tsararren abu a baya kuma dai duk wannan abu bai saba wani tunani ba kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai committin kansa ba ma'ana bai ce eh na yadda ba ko da a ce ni na amince to amma ina tsoron su wannan kila ba su amince ba kila nan ne za a fahimci ma yayi wani abin nan yayi musu lauje a cikin nadi ko bai haka ba kuwa amma sai ce to abinda za ku yi shine ku nemi abu da hujja ku bari mai sallar azhar sai ku tashi ku ce kaza ku ce kaza to me faru an yarda ilaina haka ne ma'ana wa nastashfi'u bil mu'minina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma muna neman kan muna kamun kafa da mu'minai ila rasulillahi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yarda ilaina sabiyana ya dawo mana da ribatattun mu ma'ana ribatattun yaki falamma sallal ghadata yayin da ya sallaci azhar din nan qamu faqalu zalika sai suka miƙe suka fadi hakan faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ama ma kana li wali bani abdul muttalib fa huwa lakum to kun ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuna ƙara wata hikima ta sa da suka roki wannan abu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayin bayani yace amma duk abin da yake haƙina ne ma'ana yana cikin rabona da aka raba kuma na bani abdul muttalib ne inda daga bani abdul muttalib ne fa huwa lakum ni na dawo muku da shi na ba kuma wani irin adalci har yanzu domin inda bai fara da kansa ba wani zai ce aya annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai bada nasa ba yake so mu bada namu farkon magana sai bada nasa yace duk abin da yake na bani abdul muttalib ne ko nawa to ni na bada haƙƙin sa a dauka a ba waɗannan mutane su tafi da kansu ya bude kofa wa sa'alu lakum an-nasa kuma zan roƙan muku mutane ga mutane zan roƙan muku fa qala al-muhajiruna wal ansar sai al-abu sai al-muhajiruna wal ansar suka ce ma kana lana fa huwa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu ma duk abin da yake namu ne to na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mun yarda dukkan al-muhajiruna wal ansar kuji abin da suka yi kenan to fa qala al-aqra ibn habis amma sai al-aqra ibn habis dai daga cikin bangarorin wadan kabilu da suka zo daga baya sai ce amma ana amma ni dai wa banu tamim da kabilar banu tamim fala mu dai bamu yarda ba eh abinda muka samu namu ne wa qala uyayna ibn hisn uyayna dan hisn shi ma yace amma ana wa banu fazarata fala ni ma da kabilun banu fazara mu ma ba mu yadda ba wannan kuma ba matsala bace tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da ma roƙo yayi ko mutum mai haƙi in an roƙe shi yana da dama yadda yana dama shi a kada ka hangiya sai annabi ma ya roƙe ni abu in ce a maganar haƙin duniya annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa baya matsawa dan adam yayi abin da yake so kun fahimci wannan yau tare da cewa waɗannan duka suna cikin sababbin musulunta ne to shine kuma wannan kun ga ba mamaki da sun yi haka wa qala al-abbas ibn mirdas al-abbas ibn mirdas shi ba shi amma ana wa banu sulaimin fala shi ba fitta kansa da shi da banu sulaimin fa qalat banu sulaimin amma su banu sulaimin din sai suka ce ma kana lana fa huwa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zame suka ce mu duk abin da yake namu ne mu kuma da to mun barwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال الأباس من مرداس وهنتموني كل رونا ناني إنها شوكا بانتو كل رونا ناني تو دولة مساعة نانكي نا كوكو أكارسا دا ذام أكارسا دا زي في سبو دا متاشي سابن دا نشفو الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبن دا الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء القوم وأن متاني قد جاءوا مسلمين ga su sun zo muku a musulunci ma'ana sun musulunta wa qad kuntus ista'naitu kuma na riga nayi jira shine ista'naitu ta'anna ma'ana intazartu ko sabiyahum dama can na jira wannan abu kuga basira ina ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan jiran da yayi niyyarsa dama kar a raba wannan ganimar la'alla mutanen nan za su zo musulunta in suka zo suka musulunta kuwa shikenan dama ba mu raba ganima ba dukiyar ku ce yanzu ku musulunta a mayar muku mun fahimci wannan sai ce dama na jira ko waɗannan musane za su musulunta sai ba su musulunta ba sai gashi sai yanzu wa qad khayyartuhum na kuma ba su zabi falam ya'dilu bil abna'i wan nisa'i shay'a ma'ana nan yana ga wa mu'minai ne yake cewa kuma na baiwa waɗannan mutane na kabilan hawazin na ba su zabi me suke so suna son ƴaƴan ne da matan ko ku suna son dukiya mun gane yawa ya wai falam ya dilu bil abna'i wan nisa'i shay'an sai ba su fifita ma'ana ba su kai daidaita dukiya da ƴaƴan su da matan su ba sai suka fifita a ba su matan su da ƴaƴan su faman kana indahu min hunna shay'un duk wanda yake rike da wani abu na waɗannan mata fatabat nafsuhu mun gane fatabat nafsuhu kuma ransa yayi dadi ya bayar wurin da bai dadi ya bayar ba mai haƙinsa ne ya rike kayansa fa qabat nafsuhu an yaruddahu lan sa yaso ya mayar fa sabilu zalika to ga hanyar haka yana da hanyar yin haka wa man ahabba an yastamsika bi haqqihi wanda ko yake so ya rike haƙinsa falyurud alaihim ko haka ne ko falyurud alaihim to ina roƙonsa ya mayar musu din dai walaqu bi kulli faridatin 6 فرائض من اول في من اول ما يفيء الله علينا هو يفيء الله علينا معنى duk wanda kuma yake so ya rike haƙinsa baya so ya saki ya bayar to ina roƙonsa ya dauka yanzu ya bayar ne muku alƙawari duk wani fai'i da Allah ya bamu shine ma yufi Allah alaina duk lokacin da muka sake samun wata dukiyar ta fai'i to in aka go rabo in yana da rabo ɗaya zamu ba shi rabo shida amadadin wannan kai ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya jan jama'a da iya tafi da su ku duba ku gani ma'ana ya bayar yanzu in muka sake samu zamu ba shi maimakon raban sa daya to zamu ba shi guda shida za a ninka masa hashi sau shida ai mun fahimci wurin ko fa qala an-nasu sai mutane suka ce tattayyibna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakika ranmu yayi dadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya hukunta mun yadda fa qala sai ce inna la na'rifu man radiya minkum mimman lam yarda mu ba mu fahimci a cikin ku wane ne ya yadda wane ne bai yadda ba farji'u ku koma gida ku je ku ta'a ku koma kowa koma masaukin sa a inda aka tattaru ku je ku tattauna hatta yarfa'a ilaina urafa'ukum har sai wakilan ku sun zo sun kawo mana urafa jam'in arif arif shine wakilin mutane ko da aji a makarantu da larabci ana cewa ariful fasl ko ariful fasl ana nufin monitor aji ai na samu monitor a cikin mutane to a samu wani wakili a cikin ku ya zo mana da magana daya. Wannan kuma kun ga wannan shi ma wata hikima sai har yanzu. Annabi sallallahu alaihi wasallam mai kunya bari a yanke a gurin tunda man shugabannin ne nan yake magana. Kada wasu su koma mabiyansu su zame musu game da Banu Sulaiman suka zame wannan na Al-Abbas ibn Mirdas ko ilwa. To sai ce ku koma sai ku zo mana da zance guda daya. Faraddu alaihim nisa'ahu sai suka miyar musu matansu wa abna'ahum da ayyansu. Lam yatakhallaf minhum ahadun, babu wanda yake kawo matan nan da ƴaƴan nan ya makale ghayru Uyayna ibn Husayn, sai Uyayna dan gidan Husayn. Fa innahu aba an yurda ajuzan, matan ma tsohuwa ce, yake dawo da wata tsohuwa. In aka ce ajuz ana nufin mace tsohuwa, shi ita ba a ce mata ajuzatu a larabci, ba buƙatar ta marbuta, saboda ajuz macen kawai ake nufi galibi. An yarudda ajuzan sarat fi yadayhi minhu, wadda take hannunsa daga cikin su wannan kabila. Thumma raddaha ba'da dhalika, amma dai daga baya ya dawo da ita shi ma. Kun ga shikenan dai an maida kabilan Hawazin an mayar musu ƴaƴansu da matansu. Wa kasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabiya qibtiyatan qibtiyatan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya baiwa waɗannan kamammu ribatattun yakin da aka ma da aka dawo da su, duk ya ba su riguna mutan Misra suna kibtiya kibtiya, yana wannan nisba ne zuwa ga kibti. Kibti shine mutumin Misra na asali, dangin Fir'auna, ba dangin Banu Isra'ila wanda suka zauna tare da su ba. To wani kaya ne, saubi ne, wani wata tufa ce, wani dinki ne, ko wani yadi ne irin na can, shine ya dauka ya baiwa kowa daga cikin waɗannan kamammun yakin su ma su samu abin da za su sisirce kansu. Wannan nuna mana gaskiya dukiyar da aka samu a Hawazin nan ba kaɗan ba ce. Al-umratu, sai umarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal insirafu ila al-madinati, yin umara da komawa Madina shine abu da ƙarshe, layi uku ne daga shi zamu tsaya. Walamma faraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ismati al-na'imi, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama raban ganima fil jirana al-jirana, ahalla mu'tamiran minha, daga nan jirana din yayi ihlali, yayi niyya, yayi talbiya, ya shiga ihrami da umara. Fa'addal umrata, sai koma maka yaje umara. Wan sarafa ba'da zalika, sanan ya juya raji'an ila al-madinati, yana mai komawa Madina. Ba'da an walla ala makkata Attab ibn Asid, bayan ya shugabantar da Attab ibn Asid a matsayin shine shugaba a Makka. Ku rike wannan sunan Attab ibn Asid, shine shugaban da aka bari a Makka. Wa kana ruju'uhu ila al-madinati, komawarsa zuwa ga Madina. Wa dukhuluhu fiha, da shigarsa Madina. Li sitti layalin baqiyat min dhilqa'dati, a lokacin ran 24 ne ga watan dhilqa'da, wato saura kwana 6 dhilqa'da ya kare, shine ma'ana li sitti layalin baqiyat. Baqiyat ko ba khalat ba, da an ce khalat da ya zama na 6 ga wata, ko yawa in ko baqiyat ne ma'ana saura kwana 6 watan dhilqa'da ya kare, ma'ana kenan 24 ga watan dhulqa'da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Madina, wato a shekara ta 8 ta hijira. Wannan kuma shine kawo mu karshen yaƙe-yaƙen da aka yi har zuwa fathu Makka. Sai abinda zamu ji nan gaba shine saraya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura kafin yaƙin Tabuka. Daga yaƙin Tabuka kuma shikenan, babu wani abu da aka yi bayan yaƙin Tabuka ko daga yaƙin Tabuka. Sai zancen hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kuma abin da ya shafi wasu darussa daga cikin yaƙe-yaƙe, sannan kuma sai aka zo ƙarshen lamari da ƙarshen lamari da kuma ƙarshen lamari, shine ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan dai suna cikin abubuwan da suka kusa zuwa mana nan insha Allah, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mun fa'idanta, kuma za mu ci gaba da fa'idanta da abubuwan da muke karantawa na wannan rayuwa ta manzon Allah biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kara tabbatar da mu akan hanyarsa, Allah kuma ya taimake mu ya ba mu ilimi mai amfani, ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta. Allah ya ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu. Allah ya sa harkokin da suke gaban wannan ƙasa tamu a zo a yi su lafiya a ƙare ba tare da tashin hankali ba. Allah ya ba mu cikin haɗin kai da san junanmu da kuma kwanciyar hankali. Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alheri. Muna addu'a ta musamman ga wani dan uwa mara lafiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya, Allah ya yassare masa al'amuransa, Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sa kafara ne gare shi da iyayensa. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo mu kuma ya bamu ƙarin lafiya da kuma haƙuri, waɗanda suka rasu daga cikin musulmi Allah gafarta musu, wanda kuma suke cikin wani kunci ko na iri Allah yayi musu. Wa sallallahu wa sallama barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wani yana cewa